Sashen Hausa na Murya Amurka kake magana akan mitoci 2531 da 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 6 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani kamfanin dillancin motoci a Jamhuriyar Niger ya gayyato wasu ƙwararru don su faɗakar da jama'a ƙasar akan harkokin motoci. Muna kuma dauke da rahoto akan taron manema labaran da kungiyar Red Cross ta yi a birnin Lagos game da batun mutanen da suka yi gudun hijira kwanan nan a garin Ran da ke jihar Borno. Sannan a yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yadda kuke gani za a magance kashe-kashen da ake yi a jihar Zamfara. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Amurka na neman tabbatarwar kawayenta na kud da kud cewa ba za ta juya musu baya ba a yunkurin da su duka suke yi na ganin bayan mayakan kungiyar ƴan ta'adda na ISIS, duk da janyewar dakarun sojojin Amurka daga Siriya da ake niyyar yi. Sakataren harkokin waje Mark Pompeo ya yi jawabi ga mambobin kungiyar mai wakilai 79 game da nasarar da aka yi a yau Laraba a birnin Washington, inda ya ce yayin da yanayin yakin ya canza, manufofin Amurka ba za su canza ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ba wa kowa mamaki, musamman kasashen da ke kawance da Amurka din, har ma da wasu daga cikin komandojin sojinsa, lokacin da ya ba da sanarwar cewa Amurka za ta janye sojojinta 2,000 daga Siriya, domin a cewarsa Amurka ta gama da su. Wani sabon rahoton Majalisar Dinkin Duniya da aka nuna wa kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya a ranar Juma'a ya nuna cewa Koriya ta Arewa na kokarin shimfiɗa wani shiri da zai hana a iya nakasa mata makamanta na yaƙi ta hanyar kai harin jiragen sama a kansu. Wannan ya zo ne daidai lokacin da shugaba Trump yake yabawa da gagarumin nasara da ya ce ana samu a mu'amalar da ake tsakanin kasar shi da Koriya ta Arewa, abinda har ya sa aka tsaida ranar sake yin taron koli na biyu tsakanin shugabannin kasashen. Trump ya taɓo zancen ne a lokacin da yake gabatar da jawabi akan halin da kasa ke ciki a jiya Talata a Majalisar Dokokin Amurka din. Sai dai shugaba Trump ya nuna cewa har yanzu akwai sauran aikin da ya rage a kammala a tsakanin kasashen, ya kuma ba da sanarwar cewa shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su haɗu a taronsu na biyu a ranar 27 da 28 a watan nan na Fabrairu a nan Vietnam. Kawayen Amurka na kud da kud sun nuna alamun suna marhaban da sanarwar taron koli na biyu da ake shirin gudanarwa tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda za a gudanar a wannan watan a birnin Danang da ke kasar Vietnam. Wannan na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da shugaba Trump ya taɓo a jiya a daren Talata, lokacin da yake gabatar da jawabin da halin da ƙasa ke ciki, inda ya ce sun fara ɗaukar matakan yin sulhu da Koriya ta Arewa a ganawarsa ta farko da shugaba Kim Jong-un a watan Yunin shekarar da ta gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana fatan ba za a taba barin sojojin wasu kasashen ketare su dira a cikin kasar Venezuela ba. Har ya ce zamanin yin irin wannan katsalandan din a harkokin cikin gida na kasashen duniya tuni ya zo ya wuce. Sakataren ya gaya wa wakilin gidan rediyon nan na muryar Amurka a tadin da yayi da su jiya Talata a birnin New York cewa ya ji dadin ganin yadda mutanen Venezuela suka fito cikin lumana suka gudanar da tarurrukan su na zanga-zanga ba tare da wani tashin hankali ba. Kalamin na Guterres ya biyo bayan barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewa zai iya aika sojojin Amurka zuwa Venezuela din. Ko da yake bai fayyace dalilan da zai sa ya dauki wannan mataki ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko zamu fara da Jamhuriyar Niger. A yayin da masu kasuwancin motocin gwanjo a tsakanin kasashen yammacin Afirka da takwarorinsu na Turai ke korafi game da sabon tsarin awan motoci da aka bullo da shi a Jamhuriyar ta Niger. Kamfanin Soniloga mai alhakin tafiyar da wannan aikin ya gayyato wasu kwararru daga Faransa domin su fayyace wa jama'a hanyoyin da ake amfani da su wajen tantance kudaden awan mota daidai da darajar ta a kasuwa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A lokacin da Soniloga ta zo ba akwai motar da muke iya aunawa 700,800 zuwa 500 zuwa miliyan guda. Yanzu sai a ce sai ka auna ta miliyan 2 da rabi ko miliyan 3.
Alhaji Ibrahim Ile kenan shugaban kungiyar Sina Propavan, wata kungiyar masu kasuwancin motocin gwanjo tsakanin tashar jirgin ruwa Kotonu zuwa kasashen Najeriya da Nijar. Yana mai nuna damuwa a game da tarnakin da ake fama da shi a wannan fanni sakamakon bullo da wani sabon tsarin awon motoci a nan Nijar.
Lokacin da Soniloga ta zo ta ce ma gwamnati rana guda za a kai takardu da komi a rauna maka a sa maka lamba a yi komi a baka mota ka sayi. To yanzu wallahi zan ce maka akwai mota da tana yi wata guda da rabi ba a sa mata lamba ba. Da mu da 'yan Nigeria waɗanda muke zuwa su tsallaka su shiga Nigeria ko Mali ko Burkina, to gaskiya mu duka muna samun matsala da Soniloga saboda abubuwa waɗanda take azama mutane yayi yawa, kuma wannan na sawa mutane su rage shigowa a cikin Niger su kawo kayan su domin kasa ta yi amfani.
Lura da irin wannan damuwa ya sa kamfanin Soniloga mai kula da harkar awo da samar da lambobin motoci gayyatar wasu jami'an kamfanin Argus na Faransa domin faɗakar da jama'a hanyoyin tantance darajar mota, kamar yadda mataimakin daraktan kamfanin Marafin Musa ke bayyanawa.
Wannan abun da muka fara nan da shekara biyu ya kawo tace-tace ga mutane cewa da Soniloga da aka ba wannan aikin bata iya shi ba, koko suna ba da valar ne kamar sun ga dama, koko ma suna cewa valar ɗin daga wurin ne muke dauko su ba mu iya aikin ba. Shine muka ce to waɗanda muke da su waɗanda nan da shekara 70 da wani abu suna wannan aiki suna cewa group Argus, muka ce su zo Niger su zo nan su nuna mu jama'a aikin da muke yi aikin gaskiya ne muke yi wanda zai sa gwamnati ta shiga cikin hakkin ta kamar wanda aka ba mu wannan izini mu yi.
Su ma dai masu kamishin samar da takardun awon motoci da ake kira transiter irin su Ayuba Ya'u na cewa sabon tsarin ya zo musu a karkace.
Kana iya ka kawo mota biyu iri guda shekaru guda kuma ba za ka biyan kuɗi ɗaya ba, shine matsalar mu da mu.
Sai dai kamfanin na Soniloga na kare kansa daga tsadar kuɗaɗen awon da ake korafi a kanta.
Da aikin ne ba haka ake yin shi ba, to mu zuwa ne mun kai zazawa dokan nan, to dai da mutu haka ne dole jama'a su yi kuka da wannan sai su ce ai Soniloga ta ƙara kuɗin da wannan mota, ba ƙara ne abin kai, doka ce aka yi application.
A watan Yulin 2017 ne gwamnatin Nijar ta mayar da harkokin awo da na buga lambobin ababen hawa a hannun kamfanin Soniloga haɗin gwiwa da wasu 'yan Cote d'Ivoire a wani yunkurin magance matsalar sace-sacen motoci a tsakanin wannan ƙasa da ƙasashe makwabta, yayin da ta wani bangare matakin ke kokarin magance barauniyar hanyar da ke takaita yawan kudaden da ya kamata su shiga aljihun gwamnati. Sune Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Suleiman Mummuni Barma. Kungiyar Red Cross mai ba da agajin gaggawa ta duniya ta mai da martani game da halin da ƴan gudun hijirar garin Ran a jihar Borno ke ciki. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar a Lagos, ta ce mutane fiye da 50,000 ne aka raba da gidajensu cikin watanni biyu. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aika mana da wannan rahoton.
A wata sanarwa da kungiyar ta Red Cross ta fitar a birnin Lagos ta bayyana cewa kimanin mutane 55,000 ne aka raba da muhallinsu a cikin watanni biyun da suka gabata, yayin da kuma kimanin ƴan gudun hijira 30,000 suka isa birnin Maiduguri a jihar Borno domin tserewa karhari na ƴan kungiyar ta Boko Haram. Malam Aliyu Dawobe shine kakakin kungiyar ta Red Cross a Nigeria.
Karin hasken shine kwanakin baya da aka farmaki shi garin Ran ya zama na har an kona asibitin da shine kadai asibiti a garin Ran inda mutane ke zuwa ke samun ainihin kiwon lafiya. Haka kuma sansanin ƴan gudun hijira shi ma da ke wannan garin shi ma an kona shi. To wannan shine muke ganin barazana ce sosai ga ainihin al'umma musamman fararen hula a wannan yanki na arewa maso gabas inda wannan rigingimu ya shafe su. Duku wani irin aiki kuke na ganin kun taimakawa al'ummomin da wannan bala'i ke samu? To wannan rigingimu a kwana-kwanan nan sun jawo ainihin ƴan gudun hijira fiye da 55,000 sun baro ƙauyukansu sun shigo garuruwa. Maiduguri ya karbi kusan mutum 30,000 in ba fiye da haka ba. So in ka lura da yawan mutanen da suka shigo cikin garin Maiduguri, kuma a cikin garin Maiduguri akwai sansanoni na ƴan gudun hijira da suka kai kamar 14. So wayannan sansanoni yanzu a cike suke, kuma kokarin da gwamnati na muka sami labari take yi shi ya kara wasu sansanonin domin ƴan gudun hijira su samu matsuguni. To idan suka sami haka, to mu kuma za mu yi kokari mu ga abin da za mu yi. Amma halin yanzu akwai taimakon da muke yi na bada agajin gaggawa na abinci da sauransu ga mutane fiye da mutum abin da muke cewa iyali, wato iyali miji mata da yaransu fiye da iyali 2,300 a wannan gari na Maiduguri.
To ko wani irin gudunmuwa kungiyar ke samu daga hukumomin tsaro da kuma gwamnati domin gudanar da ayyukanta na bada tallafi na jin kai a yankunan da rikicin na Boko Haram ya yi katutu? Aliyu Dawobe shine kakakin kungiyar ta Red Cross a Nigeria.
To muna samun tallafi wanda ya shafi dangantakanmu tana da kyau domin mukan shaida ma hukumomi duk abin da muke yi da kuma sanda muke yin shi. Hukumomi na soja na ƴan sanda suna sane kullum za mu neme su mu ji yanda yanayin tsaro yake domin mu samu mu iya zuwa ƙauyakun da muke aiki. Waɗanda ba mu samu bayanan yanda tsaronsu yake ba saboda tsoron kada ma'aikatan mu su shiga wani hali kamar da suka shiga hali a shekarun da ta wuce, mukan kiyaye zuwa irin wayannan wurare. Amma taimako kan mukan sami haɗin kai tsakanin gwamnatoci daga ƙananan hukumomi har zuwa na jiha da na tarayya gaba ɗaya.
Kawai yanzu dai kungiyar ta Red Cross ta bayyana cewa ta ɗauki matakai na gaggawa domin sake tsugunar da ƴan gudun hijira da hare-haren na ƴan kungiyar Boko Haram ya raba da muhallinsu musamman ma dai a garin Naran da ke jihar Borno. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril. To masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda kuke gani za a magance kashe-kashen da ake yi a jihar Zamfara. Amma kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan wakar.
Allah ya Allah ya Allah, ada kamu mau apa ini? san har dai ba manta ba kuna bina ba ku kauce ba cikin rukunai da muke duwa mun kwana ana uku ba wai ba san tashi na hoto da kankan ba aljeriya yan uda da bungoshi sun san ayin ja ai da fata
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
To za mu fara da jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Suna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba.
To mallam Ibrahim muna jin ka.
To mu gaskiya da tsara kamar da yake faruwa Zamfara da sauran annashin jihohin mu na Najeriya. Babu abin da zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin saboda a duk lokacin da aka kama mai laifi saboda wanda ke da hannu da wannan al'amura ba hukunci ba a hukunta su kuma sannan waɗannan masu wannan ta'addanci ko duk inda suke hukuma ta san da su amma kuma ba wani mataki da ake ɗauka a kai
to mallam Ibrahim akwai wasu da aka kama ne kaga an sako su ba a hukunta su ba
to ai
mallam Ibrahim ko kana nan yawa muna jin ka
yawwa an kusa inda suke kuma sannan an ce an sawo makamai an sawo jirage babu inda mutum zai je ko a wannan daji a cikin kuma wata san da shi ba saboda haka muna zargin an yi hukuma tana da hannu in za a gyara gyara to yanzu in an karkashe mutanen
to mallam Ibrahim mai wankin hula layin ka ya goce yanzu kuma bari mu je jihar Benue assalamu alaikum dawa muke magana daga jihar Benue malami ko malama daga Benue kuma na tare to ina ga layin shi ma na Benue ya goce amma har yanzu dai muna jiran ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun samu wani kiran daga Sokoto Assalamu alaikum dawa muke magana daga Sokoto to mun samu wani kiran daga Abuja
mutla hata ne daga Zamfara.
Ah, to daga Zamfara ne to inda ma abin yake kenan. To muna jin ka Mallam Murtala.
Gaskiya wannan abu muna ta kallaka shi da harkar gwamnati. Gwamnati ba da gaske take ba.
To,
ina cikin wani hali. Wallahi duk kauyuka mu hakwana.
A yanzu halin da ake ciki.
Ai hali da gun ta kwana gidan ki ko wani da iyalin ki ya ba iyalin ya kuma cikin gidi yana kwana.
To me yasa kace kamar kana gani kamar da hannun gwamnati a ciki bacin kuma gwamnatin tana kokarin ta taimaka.
Ni ga mutum wani abu da take wani yanzu ga shi an
Mallam Murtala ko kana tare da mu? Yawwa muna jin ka.
Babu ke jajin tawa da taimakon mutane bare ma ko soki ne ta.
Kace ba ku ganin sojoji?
Ina wurin yawon kamfan din su ba ko jajin ta muna ba su ba.
To amma jami'an tsaro fa ba an ce an baza jami'an tsaro ba ko ina har cikin dazuzzuka ma
wannan an dace ne amma mu ba mu gani ba gaskiya ba su zuwa da an kira su ba sa zuwa
to mun gode Mallam Murtala da wannan bayani naka yanzu kuma bari mu je Kaduna
aje amaran zo da barka da lafiya
barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna
na ambur salane ina kiran ku da garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
to mallam Murtala muna jin ka
to ai abu ɗaya ne kuma shi ma ne girma gwamnati mun sai na kokari na musamman na Zamfara din kuma shi ma ya bada shawara amma ya rage ta ce gwamnatin tarayya ta dau mataki ya kamata a ce kamar yanzu na a ce an kafa doka ina ga shi ne mafita shi wannan girma gwamnati ya koyar da in ya kara nuna kishin jihar shi nuna cewa eh yana kishin jihar shi ma dan bada shawara yace idan kila a kafa dokan ta baci zai iya kawo zaman lafiya yana goyon bayan haka to me ne gwamnatin tarayya take jira ya kamata matakin da za a sai dan tsaya a gefe a ba wani ya rike jiha mu gani ya kokarin da za a yi kila kin san dabarun kowane shugaba da wani daban kila dabarun wani shaban shugaba ya zo ya sha bamban da nashi a samu nasara da fatan za ku tashi lafiya
To mun gode Malam Murtala, yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba, Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba Garba, muna jin ka.
To da farko dai kowa da kowa ya koma ga Allah, a koma roƙon Allah musulmai da kristoci. Sannan kuma su sarakuna su tabbatar duk wani bako da zai zo garin su, su tabbatar sun san da zuwan sa daga inda yazo da kuma inda zai zo ya zauna a garuruwan su. Su saka ido sosai, su saka ido sosai sosai, su kula da duk wanda za su zo. Nagode mai magana Ayuba Garba, Imam Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Malam Ayuba Garba, Imam. Yanzu kuma zamu sake koma Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Ajiya Maryam Dauda sunana. Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna, Nigeria.
Alhaji Musa Garo, kana lafiya? Menene ra'ayinka yau?
Lafiya kalau nake. To gaskiya al'amari, na farko ya kamata gaskiya su kanta al'umma gari jirgin tsoron irin waɗannan mutane, na farko kenan. Na biyun su kuma ita gwamnati ta tsaya kan cikin karfi, ta da tabbatar da cewa waɗannan mutane fa an kokar da za a dakile su. Na uku su sarakunan da suke rufi daga bai unguwa zuwa dagaci zuwa hakimi zuwa babban sarki, a tabbatar da cewa akwai wani babban magana tsakanin su, wanda ita gwamnati za ta sa dole waɗannan mutane a yankin kai da aka sami irin wannan abu, to a tabbatar da a hukunta irin waɗannan mutane. Amma bai yiwuwa a zo a kashe mutum 50, a kashe mutum 10 can, a ce wai ministan tsaro ɗan Zamfara ne, akwai gwamna a Zamfara, akwai sanatoci a Zamfara, a ce duk irin wannan abubuwan, a ce wai an san inda za a kawo kacin wannan al'amari. Wannan abu ba akwai lauje cikin naɗi. Ya kamata ku tura siyasa, ku tsaya ku duba wannan maganar tsaro a Najeriya da Zamfara sun baki da. Gaskiya al'amari akwai matsala. Bari Dauda ta ci lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Hello, da wa muke magana daga Kaduna?
Ni ne Emmanuel Yarima daga Dutsewe Zaria, Nigeria.
To muna jan ka daga Zaria.
To gaskiya amuna tsaro a Nigeria dai, musamman ma jihar Zamfara. Abin ya tabar da to gwamnati gaskiya ta duba wannan al'amari da idon rahama, a taimaka musu, a taka ma jama'a. Ana jina?
Eh, muna jan ka. Muna jan ka.
To talakawa suna shan wuya gaskiya. Al'amuran gwamnati ne, taimakon talakawa ne. Muna roƙon baban Buhari adalcinsa ya sa hannu, taimakon gwamnan nan, gaskiya gwamnan nan ya yi kokari, ya yi kokari, har ma ya buɗe baki ma ya ce tsaro ya fi ƙarfin shi. To me yake jira kuma? Ai, ya yi nashi gudumawa. Da fatan za a tashi lafiya. Mai magana Emmanuel Yarima.
To mun gode Malam Yarima da ra'ayinka. Kuma anan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da kuma sai asanti kwatakwata da musoma labarin na yau, kasancewa ta sha kashi da ci ɗaya da nema a hannun Al Hilal a Confederation Cup shekara ta 2019 a minti na 40 kacal aka zura wannan kwallo a ragan kwatakwata. Ya Amusapon, matsarin tsari na hali na clubin, ya ce Kotokon ta shiga cikin mawuyacin hali da ya kawo mata damuwa ainin abinda ya maida mata hannu agogo baya. Ya ce ga misali sun samu jinkirin sa'a ɗaya a masaukin su gabanin wasan, sannan ya yi kira ga magoya bayansu su manta da wannan koma baya da suka samu a wannan wasa, su maida hankali a wasan da ke gabansu da Zesco United. Black Satellite din kasar Ghana ta soma kamfen gasan kofin Afirka na matasa ƙasa da shekaru 20 da cidu da nema akan Burkina Faso a Stade de Marati a kasar Niger a ranar Litini. Mataimakiyar magakujerar kwamitin daidaita sha'anin kwallon kafar kasar Ghana, Mrs. Lucy Quist, ta ce a sha'anin kwallon kafar kasar Ghana ba a kula ko kaɗan da lafiyan 'yan wasa, waɗanda su ne ke bar wasan ya yi nasara. Game da abinda tace ne tayi mamaki cewar ba a mai da hankali akan wadanda su ne kashin bayan kwallon kafar kasar ba tace ta lura da haka din ne a ganin cewa ba a ambaci sunayen wadanda sun kai ruwa sun kai saki a sha'anin kwallon ba a yayin da aka zo maganar gyaran sha'anin kwallo na kasar ko ciyar kungiyar kwallon kafar kasar Ghana na matasa kasar shekaru 23 Maxwell Kunadu ya ce zai yi wuya hada kan ɗan wasa wa wasan samun gurbi na 2020 CHAN da zasi da kasar Burkina Faso muddin ba an mai da takara a kwallon kafan kasar sosai ba gashi hukumar kwallon kafar Afirka har yanzu bata bayyana ranakun wasannin guda biyu ba amma shi Kunadu ya damu ainin ne saboda aikin sa shine ya sa ido akan kokarin ɗan wasan cikin gida a gasar cin kofin Afirka na matasa kasar shekaru 20 kasar Nigeria ta daura aniyar yin tari karo na 8 yayin da aka soma gasar a Niger ranar Asabar da ta shige Nigeria ta lashi gasar a 1983 1985 1987 1989 da kuma shekara ta 2005 sai shekara ta 2011 da kuma shekara ta 2015 damben zamani boxing kasar Ghana a ƙarshen mako ta sake cafke kambin duniya na damben zamani wato boxing a Los Angeles in kasar Amurka dan damben da ya maida Ghana bisa taswirar damben duniya ne Richard Comey wadda a zagaye na biyu ya rinka nausar abokin karawansa Saida ya kai shi ƙasa abinda ya bashi damar lashe kambin na IBF lightweight Redwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice Amurka na neman tabbatarwar kawayenta na kuddukud cewa ba za ta juya musu baya ba a yunkurin da su duka suke yi na ganin bayan mayakan kungiyar ƴan ta'adda na ISIS duk da janyewar dakarun sojojin Amurka daga Siriya da ake niyyar yi wani sabon rahoton majalisar ɗinkin duniya da aka nuna wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a ranar Juma'a ya nuna cewa Koriya ta Arewa na kokarin shimfiɗa wani shiri da zai hana a iya iya nakasa mata makamanta na yaki ta hanyar kai hari a jiragen sama na kansu. Kawayen Amurka na kuddukud sun nuna alamun suna marhabin da sanarwar da taron koli na biyu da ake shirin gudanarwa tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda za a gudanar a watan a birnin Danang da ke kasar Vietnam. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana fatan ba za a taba barin sojojin wasu kasashen ƙetare su dira a cikin ƙasar Venezuela ba har ya ce zamanin yin irin wannan katsalandan din a harkokin cikin gida na kasashen duniya tuni yazo ya wuce.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniya Mamisha ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.